الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة 29 غوتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ديد تليه دي 22 ديد دي شاء أكو غوتر ديسمبر شكرا تدبو بيو دي منا تفسير القرآن ما يجرما أتكين تفسير الرد الأذهان إلى معاني القرآن نبب مالمي القالين شريع Bakar Mahmud Gumi, Allah ya gafarta mishi. Muna karkashin aya ta 68 wato 66 ta cikin suratul anfali. Shine a yau sai mallan yayi mana shimfida dangane da aya ta 67 yace: Summa shara'a fi bayani hukmil asri wal asara fil islam.
Sannan sai kuma Allah ya fara bayyana hukunce-hukuncen da suka shafi
kama ribatattun yaki da kuma su kansu ribatattun yakin. Yaya ake kama su? In an kama su, ya ake daure su? Yaya hukuncin su kamammu din? Shine Allah madaukakin sarki da ya mana bayanai dangane da haka. Faqala, Allah yace: Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ardi.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
To wata matsala ce ta faru yayin da aka kama mutane 70 daga cikin kafiran Makka aka kashe a Badar. Aka kama 70 a matsayin su na ribatattun yaki, sun zama bayi na ainihin musulmi. A wannan hali sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tara manyan ƴan majalisar shi, manyan ƴan majalisar dattawa irin su Abubakar ne Siddiq, irin su Umar al-Faruq, irin su Uthman ibn Nurayn, irin su Ali Abu Subtai. Waɗannan manyan ƴan majalisu sai suka zan sun samu saɓanin shawara game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sayyidina Umar, me kake gani game da waɗannan mutane da muka kama su? Afwan, Abubakar ne Siddiq, me kake gani? Abubakar ya ce, waɗannan mutane danginmu ne, ƴan uwanmu ne, sai dai kafirci ya shiga tsakanin mu da su, amma Allah ya ba mu galaba a kansu. Tunda mun rinjaye su, ni abin da nake gani a azawa kowa daga cikin su fansar da zai biya mu, sai mu samu ƙara ƙarfin addinin musulunci, su kuma mu sake su kawai su tafi su. Wannan ita ce shawarar As-Siddiqul Akbar. Sai Umarul Faruq, kai kuma me kake gani? Umar yake, gaskiya ra'ayin Abubakar sam ba ra'ayi ba ne. Mutanen da suka kafircewa Allah, suka wulakanta mu, suka kore mu daga ƙasarmu, ki mana arziki mu shiga mu je mu umara mu kewaye Ka'aba, suka hana mu. Yau Allah ya sa muka danke su a hannu, ai ba abu
kowa da cikin mu a dangin da jini da jini a bashi ya kashe shi dan mu nuna Allah cewa musulunci nan ba da gaske. Ya manzo Allah, kai ka kashe wani, ni in kashe wani, wani ya kashe wani, mu nuna Allah gadan-gadan lalle al'amarin nan ba ja da baya. To an ji shawara dan majalisa da biyu, sai ainihin Sayyidina Ali, kai kuma me yake shawararka? Yake duk shawararsa akwai sassauci a ciki. Yau to yaushe ba a ce a kama kafiri kuma ma a sake shi a karɓi bansa, balle a ce wai kuma wai a kama wani a kashe aka, ai an yi musu a tattara su a ɗaure su cikin dajin da ke da busassun itatuwa, a cinna musu kalanziri su babbake baki ɗaya su da daji, abin da ya dace
da su ke. Idan manzo Allah ya ji al'amarin kowa ya yi sama, sai ya ga matsala Abubakarin ta fi sauki, sai ya ce to abin da yake gani ya fi dacewa shi ne, bari ya ɗauki ainihin shawara Abubakar. Aka aza musu fansa suka biya. Wanda ya zamba shi da kuɗin biyan fansa amma ya iya yaƙi da jahilci, sai a ce ga ƴaƴan musulmi guda kaza, in ya karantar da su suka iya rubutu da karatu, shi ne ya ƴanci kanshi sai garinsu. To wannan ainihin hukunci da aka yi sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ke cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra, bai kamaci wani annabi ba, ba ma wai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba, kowane annabi bai kamata ba a ce bayan ya ainihin samu ribatattun yaki a hannu, hatta yuskina fil ardi, bayan ya gama ainihin wato ya kai matuka wajen zubda jini a bayan ƙasa, ya kashe na kashewa, ya kama na kamawa, yubalighu fi qatlil kuffa, bayan ya kai matuka wajen kashe kafirai, wa tazharu shaukatuhu, karfin shi ya bayyana, wa quwwatul muslimina, karfin musulmi ya bayyana, wa dhillul kuffar, kaskancin kafirai ya bayyana, fala yakhsha sawlatal kuffari, to kar ya sake ya ji tsoron ainihin wato karfin da kafirai za su samu, khususan idza utlikatil asra, musamman ma an saki wadannan ribatattun yaki, matukar an kama na kashewa an kashe, an jiga ta saura waɗanda aka kama a hannu dan an sake su, to kar wani annabi ya taba tunanin cewa kuma za su je su samu wani karfi wanda za su iya, ba abin da za su iya, an kashe na kashewa, an jikkata na jikkatawa, ribatattun yakin an kama su bayan an dora musu wahalhalun da aka azabu kuma an sake su, kar wani annabi ya taba baya kuma zai ji tsoron wani karfi da za su iya tattarawa, sai ya ce wa qad akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'da al-mashurati al-fida'a min asra badr qabla nuzul hadhihi al-aya, hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karbi fansa ne daga ribatattun yakin badar kafin wannan aya ta sauka, bayan da abubakar ya bashi shawara kamar da yadda muka bayyana. Allah yake turiduna ayyuhal mu'minuna arda ad-dunya ya qumu minai, kyalekyalan duniya kawai kuke so, shi yasa karkata akan cewa a aza musu fansa ainihin a karba, khutama a ai kuna son ainihin wato raban duniya ne kawai, fa rubbama tamiluna ila akhdhi alfida qabla alifkhani, so da dama kwa iya karkatuwa zuwa ga karban fansar kafin ku iya jikkata su, to in ko kuka yi haka ta'adi ya zo, ana amma har za ku anshi fansa a hannun su sai bayan kun jikkata su, to amma in ya zan kuna karkatuwa zuwa ga abin duniya ta iya yiwa ya zan ku kama su tun ba ku galabaita su ba sai ku karɓi wani abin fansa daga hannunsu, wanda kuma wallahu yuridu al-akhira, shi kuwa al-akhira yake nufi ai sawaba hasabita, tabbataccen lada na lahira Allah yake nufin ku ku samu, shi yasa Allah bai san ku karkata zuwa ga abin duniya, walizalika yurshidukum ila ma huwa asbatu lakum, dan haka Allah yake shiryar da ku, yake muku jagoranci zuwa ga abin da yafi tabbata ainihin gare ku, wallahu azizun, Allah buwayayyen sarki ne ya gallabi kowa, hakimun kuma Allah gwani ne game da duk ayyukan da yake, ai annallaha yudabbiru lakumul umura, Allah yana tsara muku al'amura, wa huwa qawluhu fi suratul qitali, wannan fassarar ta zo ainihin a cikin inda Allah ya magana a cikin suratul qitali, ina ma'anar suratul qitali suratu muhammadin kenan sallallahu alaihi wa sallam, Allah yake إذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب يا قوموا من إن كك هدو دا أينهم واتو كافرين سي الله يجي دوكا ويا أي تدوكا ويا أي تداثر ويا أينهم كافرين حتى إذا أسخنتموهم حرسي كن جكا تاسو كن غلابي تدسو كن كشي دا داما دا جكينسو فشد الوثاقة سننسيكو سنن تطوري غليسو in aka kama na kashewa aka kashe sauran da aka kama kuma a daure su tauri irin daurin huhun goro fa imma man nan ba'du Allah yake to daga baya tunda kun kashe na kashewa kun daura na daurewa daga nan ko ku yi musu baiwa ku sake su wa imma fida ko kuma ku aza musu fansa su biya hatta tada alharbu hatta tada alharbu awzaraha har sai ainihin wato yaki ya kai matukar shi ma'ana ba a karban fansa a hannun kafirai har sai an galabaita su an rugurguza yakin su duk wani abu da ake tunani nasu na tattali sai an rusa shi an kashe na kashewa to ragowar da aka kama ɗayan biyu duk wanda aka yi musu daidai ne ko a sake su haka siddan a ce ku tafi ku ba mu guri arnan banza arnan wofi ko kuma aka ga dama dan abin da ya rage na hannun su kuma a aza musu fansa a sake tatake su su tafi tantiran matsiyata ba imani ba kuɗi ba addini ba addila. Allah madaukakin sarki ya ce laula kitabun minallahi sabaqa
laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima aqadtum azabun azim.
Allah yake cewa annabi da shi da mu'minai da ke tare da shi ba dan hukuncin da Allah ya riga ya zartar ba wanda ya riga ya gabata shima akhadtum min alfida'i, na cewa abinda kuka riga kuka karba din nan na fansa ba dan wani abu ne wanda ya riga ya faru ba. Lamassakum fima akhadtum min alfida'i azabun azimun, da azaba mai radadi ta shafe ku sakamakon wannan fansa da kuka karba. Wato asali ashe ba fansar aka so su karba ba, amma tunda sun riga sun karba, Allah ne ya hukunta, Allah ne ya kaddara, to Allah ba zai dawo ya musu da kaddarar shi ba. Tunda ta riga ta faru haka, shikenan Allah ya so ku. Malam yace wal kitabu huwa qauluhu ta'ala fima adhunnu, ni Abubakar Mahmud Gumi azatuna, abinda Allah yake nufi da alkitab anan zartawa, tafi abinda Allah ya riga ya kaddara shine magana da Allah yake cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahu, rahama Allah ce ta sa kake da taushin rai gare su ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddan ghalizal qalbi, da a ce ka kasance mai tsananin fushi, lam faddu min haulika, da dissantar watsi, ashe rahama Allah ce ta sa kake da taushin hali gare su. Fa'fu anhum, dan haka ka zama mai kauda kai, wastaghfir lahum, kuma ka rinka roƙa musu gafara, washawirhum fil amri, kuma duk abin da ka zo za ka yi sai ka rinka ainihin shawara. Sai malam yake cewa to kaga wannan aya ba Allah ne ya ce a shawarce su ba? Allah ne ya ce a shawarce su ko a cikin littafin shi? To sai Annabi ya shawarci sahabbai, sai suka bashi shawara. To yanzu ashe wannan shawara da ya karba ko da ike da ba ita ya kamata a dauka ba, amma tunda dai da umarnin Allah ya karbi shawarar, to kaga wani hukunci ne wanda Allah ya riga ya zartar da shi. Shi yasa a can baya yake cewa laula kitabun min Allah sabaqa, ba dan kaddara Allah, Allah ne ya riga ya tsara a littafin shi yace ka shawarce su. To Annabi ya karbi shawara, sai ya zama kuma shawarar da ba wannan ta cancanta a karba ba. To al'amuran dama da suka shafi mu'amalar yau da kullun ne Annabi yake shawartar su, in ba haka ba abinda ya shafi dokar haram ko halal ko aqida ko shirka ko tauhidi ko bid'a, wannan kam doka ce kawai za ta sauka. Amma game da huddodin yau da kullun ne Allah ya ce wa Annabi ya shawarce su. To in ya shawarce su din, sai Allah yake fa idza azamta, idan kai azama zaka zartar da shawar da suka baka, fa tawakkal ala Allah, ka dogara ga Allah, ka dogara ga shawarar da suka baka. Sai malam yace fa fihi kitabun ala anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama udhina lahu an yushawira ashabahu fi masail harbiyya. A cikin wannan ainihin aya da muka gama ji yanzu, akwai abin da ke tabbatar da cewa Allah ya zartar ga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa an yi mishi izinin ya rinka shawartar sahabban shi game da mas'alolin yaki, wa an yatawakkala ala Allah fi tanfidha, in yazo zartar da kuma shawara to dogara ga Allah, dunan tizari wahayi, ba tare da sauraron wahayi ba, da zarar sun bashi shawara kawai sai karba. Shi yasa lokacin da aka tsare Annabi da sahabbai a garin Madina, kafirai suka yi gudun mawai yaki, maguzawa ne, kristoci ne, yahudawa ne, duk suka zo suka hada kai suka kewaye Madina. Annabi ya rasa yaya za a bullo mu al'amarin nan, sai ya tuna ai Allah ya ce shawarci jama'a. Sai aka tara jama'a nan da nan, yan majalisa ku zo, su Salmanul Farisi. Salman ya ce mu a kasan mu aka ritsa mu haka, sai mu haka wani gwalalo wanda zai kewaye gari. Me ake nufi da gwalalo? Ramin da aka yi shi a gindin ganuwar gari, wanda yana cin dunduniyar ganuwar garin, yadda daga saman ganuwar in ka fado sai dai kai sarraf ka wuce ramin. To wannan gwalalo asali Salmanul Farisi ya bada shawara, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba. To a irin waɗannan shawarorin in ya karba daga sahabbai, to Allah ya yarda ya zartar ba tare da ya jira wahayi ba, ba dan komai ba. Li yu'allima ashabahu amalar ri'asa, dan ya karantar da sahabban shi yadda ake aikin shugabanci. Dole ne shugaba ya rinka yana shawartar jama'a, jama'a me kuka gani game da kaza, jama'a yaya kuka gani, saboda ita baiwa ta Allah madaukakin sarki game da harkokin yau da kullum wani abu ne wanda kuma Allah na iya saukar da wata baiwa wadda sabanin baiwar da yake saukar wanda yake wahayi. To don haka sai a ce to a nemi shawara, wane me kake gani, su wane me kuke gani. To da wannan ne sai ya zan shi manzon Allah ba shi da ƴan majalisa tabbatattu, a ce waɗannan su ne ƴan majalisar dokoki, waɗannan su ne ƴan majalisar dattawa tabbatattu, a'a suna nan sai in matsala ta taso sai kira wani da wani. Wannan matsala tana wucewa shikenan an rushe wannan committee nasu. Wata matsala ta sake tasowa sai a kira su wani da me kuke gani, saboda a cikin jama'ar nan akwai kowane irin mutum ake nema. To in aka ce an zartar da su wani, su ne kadai ta iya yiwa an zabi waɗanda wata matsala ta taso kuma ba su iya tattaunawa akai. Don haka a cikin addinin Musulunci babu bambanci tsakanin shugabancin addini da shugabancin siyasa. Ba a cewa wane shine shugaban kungiya, wane kuma shine shugaban malamai. Daga nan ne barna take sadado kai. Domin ka'ida a Musulunci shine duk inda za a samu shugabanci za a samu mutumin da ya kware a ilmance, a ƙarfin zuciya, a ƙarfin jiki, a jarumtakar hali. Haka nassin Qur'ani ya ishara, karanta suratul Baqara, inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Shugaba haka ake so ya zama, yana da ilimi, yana da kwarewa, yana da gogewa, yana da basira, sannan ya zama mai ƙarfi ne. Yadda aka gaya wa wani ya ƙi jin magana sai a mauje shi, ko kuma ya zama yana da ƙarfin zuciya. Kar a ce matsala ta taso kuma shugaba ya fashe da kuka, to yaya al'amari dan Allah? Ya zama shugaba mai ƙarfin zuciya. Jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko? Ka duba lokacin da manzon Allah ya rasu, abinda ke tabbatar maka da lokacin Umar bai cancanta ya zama khalifa ba, lokacin da aka ce manzon Allah ya rasu sai ya gigice. To wannan ba siffar shugaba bace. Kwakwalwar shi bata gama nuna ba a lokacin. A kai ne babban wa, sai aka zo aka ce mahaifinka ya rasu, sai ka fadi kana birgima, dan Allah yan shekara bakwai kuma ba, sai su fada rijiya. Ashe a lokacin nan Abubakar ne Siddiq da ya cancanta ya zama khalifa, yana da wata mata can a Walil Madina, can ya kwana gidanta. Aka je aka ce mishi manzon Allah fa ya rasu, sai ta huta kana a natse. Yazo ya samu Umar ya rude, ya zare takobi, ya hau kan minbari, ya ce duk wanda ya ce manzo Allah ya rasu zan datsa wuyan shi. Ya ce manzo Allah ya tafi ganawa da Allah ne, kamar yadda Musa ya je ganawa da Allah. Kowa ya kwanta da hankalin shi, manzo Allah yana nan dawowa. Sayyidina Umar ya fita daga cikin hayyacin shi gaba daya, yana zantutuka waɗanda ba su kamata yayi ba. Al'amari ya damu mutane, kowa ya shiga daki ya ga manzo Allah ya rasu. Umar kuma ya ce in kace manzo Allah ya rasu zai sare kanka. To sai al'amari ya rude jama'a. Ana haka sai ga Abubakar Siddiq ya shigo masallaci. Ya ce wa Umar sauka, Umar ya ƙi. Sauka, Umar ya ƙi. Abubakar sai da ya shiga ɗaki tukune tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu. Ya buɗe mayafin ya fuskanci fuska annabi ya sumbance shi ya ce tibta hayyan wa mai ya rasulullahi. Ko kana da rai ko ka mutu ƙanshi kake ya manzon Allah. Sannan ya dawo ya ce wa Umar sauka, Umar ya ƙi. Sauka iki. Kawai sai Abubakar Siddiq sai ya fara khutbatul haja, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina, har zuwa karshe yana gamawa sai jawo aya, wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzillahu ash-shakirin. Nan da nan sai kuma jama'a suka watse daga tawagar Umar, sai suka karkato gurin Abubakar Siddiq. Bayan khutbatul haja ya jawo aya da ke cewa ai annabi Muhammad ba ya zo da wama bane a duniya, yanzu nan in an kashe shi ko ya mutu sai ku ridda ku ba addini, wanda da ya ridda ba addinin shi fa ba zai cutar da Allah komai ba, wanda ya zauna akan addinin shi kuma Allah ya alƙawarin zai biya shi sakamako. Shikenan sai Abubakar ya ce man kana ya abudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Jama'an musulmi wanda da yake bauta Muhammadu to ga Muhammadu can ya mutu. Wa man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu. Wanda ke bauta Allah to Allah kurayen sarki ne baya mutuwa. Nan da nan sai Umar tsigar jikin shi ta sanyi, wannan takobi sai ta fada a hannun shi. To haka ake so duk sanda ya zama shugaba ya zan yana da ilimi, yana da ƙarfin jiki, yana da ƙarfin zuciya, jarumi ne baya saurin sallamawa. Ba wai turawan Amerika da Rasha da wane ne sun tura ku gindin dutse ba, duk inda aka tura ku kakku ba da kai. Ai yaki har zuwa sanda rayuwa za ta kare a samu shahada ko kuma ta juye wa kafirai ai nasara a kansu. Haka ake yi jama'a. Haka ake so idan kana da ƙarfin hali, kana da ƙarfin zuciya, kana da ƙarfin jiki, kana da ƙarfin magana, siffar shugabanci kenan. To duk sanda aka samu shugaba ya cika wannan sharadin, to da wuka da nama a hannun shi suke. Sai a kira shi khalifan musulmi ko amirul mu'minina ko shugaban musulmi. Duk matsalar da ta taso sai dai ya dubi a cikin kungiyar nan ko a cikin tafiyar nan suwaye da suwaye suka cancanta a tattauna da su. To amma duk sanda kuka raba harkar malanta daban, harkar shugabanci daban, shi ke kawo rikici. Sai shugaba ya zamba malami ba ne, da wani malami ya bata mai rai sai ya ce an dakatar da kai ba za ka hauduro ba to shi kuma malami shike da ayoyi shike da hadisai da ya tashi in yi randa bawul da su sai su dawo kan shugaba shikenan sai kungiya sai ce bindiga sai ta dare duk asalin abin da ke haddasa da matsala ke shi yasa wajibi ne musulmi mu tsaya mu tsara al'amuran nan in ba haka ba za a yi ta kwan gaba kwan baya ai tafiya sai ta yi nisa sai a dawo ana warwaranta babu shakka Abu Bakar as-Siddiq ya cancanta ya zama khalifa bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wata siffa ta ilimi duk wani quality na shugabanci duk abin da ake nema game da dattijo da ilimi da dacewa Abu Bakar as-Siddiq ya dace Allah ya kara mishi yarda
amin
to shine sai Allah madaukakin sarki yake ainihin gaya wa mu'minai wannan ainihin magana to sai malam yace amma Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin haka ne dan ya nuna jama'ar shi yadda ake shugabanci wa muhimmatar ra'is kuma annabi yana nuna musu babban aikin gaba mafi muhimmanci shine me kullun ya rinka tunanin menene zai zama maslaha ga jama'a wannan abu shawarar kanshi ce ko shawarar wani ce abin da ya kamata shugaba ya rinka yi kenan falaysa qawluhu laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum ila bi'itabi ai da Allah yake cewa annabi da shi da sahabbai din nan ba dan littafin Allah ba dan kaddara Allah ba dan hukuncin Allah da ya gabata ba da azaba ta shafe ku wannan fa ba zargi ne ake wa annabi da mu'minai ba sai ya ce walaysal kitabu aidan hukmu ihlalil ghana'im kuma har wa yau din nan wannan hukunci da aka ce ya zartu din nan fa ba wai fa ana nufin hukuncin da yazo ya halatta cin ganima a musulunci ba wal asra da kuma kama bayi li'annahu sayati fil ayati allati ba'da hadhihi domin wannan hukunci game da ganima da kuma kama bayan yaki zai zo a ayar da ke biye da wannan fa qawluhu laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum sima akhadhtum adhabun azim inma huwa tadhkirun bi ni'mati Allah li hadhihi al-ummati al-muslima wannan magana da Allah yace ba dan wani hukunci da ya tabbata ya gabata daga Allah ba to da azaba mai girma ta same ku daga ubangijinku menene wannan abu yake nufi sai malam yace ai wannan ta zo ne dan ta tunasar da ainihin al'ummar musulunci akan ni'imar da Allah ya musu ala annahu abaha lahum ma lam yubih lil umami qablahum akan cewa musulmi fa su san cewa a da al'ummar da Allah bai halatta musu cin ganima ba mu ko yanzu an halatta mana ashe kaga anan ana bayyana mana ana tunasashe mu wata ni'ima ne a da in annabi yayi yaki da shi da jama'ar shi suka gama yakin sai a tattara wannan dukiyar ganima gaba daya sai a koma sai a ja baya sai wuta ta zo daga sama sai ta cinye wannan dukiyar to alamar kenan cewa Allah ya karbi jihadin nasu to mu sai aka ce mana mu cinye wannan abun mu kasafta a tsakaninmu don Allah an mana ni'ima ko ba ai mana ba to shine malam yace wannan aya abinda tazo ta bayyana mana kenan min musharakatihim fi ma yu'allifu qulubahum wannan kuma yana daga abubuwan da ke nuna ainihin tarayyar da su al'ummar musulmi suka yi da ainihin al'ummomin da suka gabace su na cewa an hada kanmu an hada zuciyarmu dokar mu daya da su amma kuma sai aka nuna mu mun samu wata falala wadda take ainihin su ba su same ta ba to Allah madaukakin sarki yace mu ke ba to shine ainihin sai malai ya ci gaba da cewa wa fi ma ya'ti bi masalihihim ad-dunyawiyya wal-ukhrawiyya sa'annan kuma Allah madaukakin sarki yana wannan al'umma tunasarwa da cewa yana bayyana musu abubuwan da duk zai jawo musu maslahohi na duniya da kuma ainihin na lahira thumma fi ma yata'allaqu bi ibahati al-ghana'im li hadhihi al-umma qala ta'ala dangane da abubuwan da ke da alaka da halata wannan al'umma ganima Allah madaukakin sarki yace فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ
فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
الله مدوكين سركي يچه فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا يا قوم مسلمي كچي daga cikin ganimar da kuka ainihin samu halal ce mai dadi ma'ana halal malak wattaqu Allah amma ku ji tsoron Allah wajen rabon ganima din kargarin neman raba ganima kuma a zo a raba kan musulmi dan kun san galibi abin da ke faruwa kenan yayin da aka tafi anewa musulunci aiki lokacin ba ko taro dake gilmawa a tsakani sai ga ana zaune lafiya. Wani alhaji na aiko da 500,000 ko 600,000 ko miliyan 5 ko miliyan ko motoci ko buhun shinkafa shikenan daga ran rabin kan musulmi ya zo ku. Jama'a mun gane wannan da kyau, saboda haka matukar kuka samu ainihin ganima din nan to sai ku ci halalci Allah madaukakin sarki ya halatta muku. Amma fa wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku yi taka tsantsan. Inna Allaha ghafurun, Allah mai gafara ne, rahimun kuma Allah madaukakin sarki mai rahama ne. Ma lam yubih li ummatin qablakum, Allah madaukakin sarki ya ainihin wato halatta muku abubuwan da suke bai halatta wa al'ummomin da suka zo kafin ku ba. Wannan na daga cikin khususiyar da annabi ya samu da shi da al'umma shi, cewa an halatta mishi ganima wadda a al'ummomin da su gabata ba a halatta musu ba. Wa fi ma ya'ti kayfiyatu mu'amalatil asra, nan kuma bayanan da za su zo Allah yana bayyana mana yadda za a mu'amalanci kamammun yaƙi ne. In an je an kamo ribatattun yaƙi ba zuwa za a yi a tattara su ana zagin su ana wulaƙanta su ba, a'a, akwai shari'a ta musamman da Allah maɗaukakin sarki ya tsara a kansu. Qala Allahu ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce, ya ayyuhan ladina, ya ayyuhan nabiyyu,
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ من منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
Allah madaukakin sarki yace, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi mai girma da daraja, kulli man fi aydikum min al-asra, ka gaya wa kamammun yakin nan dake hannunku. Wa fi qira'atin, a cikin wata qira'a malan yace al-asara, madadin al-asra, za iya karanta shi da al-asara, ga yawa waɗannan ribatattun yaƙi da ke hannunku. In ya alamillahu ma fi qulubikum khaira, matukar Allah ya san cewa akwai alheri a cikin zukatanku, imanan, akwai imani a zukatanku, wa ikhlasan, da kuma ikhlasi na cewa a shirye kuke game da ku yi imani ku karɓi addinin shi. Yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, Allah madaukakin sarki zai ba ku alherin da yafi wanda aka karɓa daga hannunku. Min al-fida, na daga fansa da aka karɓa a hannunku. bi an yudha'ifuhu lakum fi dunya, ma'ana Allah zai ninka muku tun anan duniya ninkin baninkin abinda aka karba a hannunku na fansa. wa yusibukum kuma Allah zai ba ku lada fil akhirah, a ranar lahira. wa yaghfir lakum dhunubakum, sannan zunubanku da kuka yi na kafirci da yaqa annabi da jama'ar mushi, sai ainihin Allah madaukakin sarki ya gafarta muku. wallahu ghafurun, saboda Allah mai gafara ne, rahimun kuma Allah mai rahama ne. Allah ya gafarta mana, Allah ya rahamshe mu. Babban malamin tafsiri al-allamatul qadi Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya gafarta mishi, yace fa hadha yadullu ala anna al-aduw yu'khadhu minhu ma tarattaba alayhi min al-fida, wannan ya nuna cewa in aka kama makiya daga cikin ribatattun yaki za a karbi abin da aka aza mishi na fansa. Wa in azhara islamahu, koda ya bayyana cewa zai musulunta, summa yu'amalu mu'amalatan tayyiba, sannan a mu'amalance shi kuma kyakkyawar mu'amala, misla ma hasala lil Abbas, gurgurdan irin da ainihin wato mislu ma hasala lil Abbas, gurgurdan irin abin da ya faru ga ainihin al Abbas ammin nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake baffan annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Fa innahu fada nafsuhu, domin shi ya fanshi kanshi, wa ibn akhihi, da dan uwan shi, aqilan ibn abi talib wa nawfal ibn al harith, ba'da an suliba minhu 20 uqiya, bayan an karbi uqiya ainihin wato 20 aurin shi na waɗannan fansa, sai kuma yazo ya bayyana musuluncin shi, amma duk da haka dai ba a mayar mishi ba. Mas'alar yadda ta faru shine, a lokacin da wato yakin Badar yana da dogon tarihi, sai an je ana karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, za a sha gamsassun bayanai, amma dai duk kai da komowar bayanan nan suna karewa ne daga abubuwan da suka zo a cikin wannan sura ta Anfal da kuma wasu hadisai ingantattu na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sanda aka tafi yakin Badar, da aka je Abbas tun zura a tafi lokacin bai musulunta ba, wan uban Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, uwa ɗaya uba ɗaya da shi da baban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya kira matar shi Ummul Fadli, ya ɗibi maƙudan kuɗi ya ce, Ummul Fadli, waɗannan kuɗi ki aje su, za mu je yaƙi ko mu dawo ko ba mu dawo ba, in an kashe ni waɗannan kuɗi ki amfani ke da ƴaƴanki, in kuma mun dawo to ga mu dai. Ya juya ya tafi wurin yaƙi, aka je ya zan bashi daga cikin waɗanda aka kashe, amma sai tsautsayi ya ritsa da shi aka kama shi, aka zo aka ɗaure su. Sayyidina Ali har ya kewayo yana zagin shi yana kyarar shi yana cewa dattijan banza dattijan wofi, yanzu nan ba kai abin kunya ba, ɗan ƙaninka ya zo da addini madadin kai imani da shi, wai kai ne da gudunmawar yaƙi a zo a yaƙe shi, ai ga shi nan yanzu mun kama ku za mu kashe ku arnan banza arnan wofi. Ya ce kai wannan irin yaro ne, kai baka da kunya, ni ba ƙanin ubanka ba ne, kake zagi na, bayan mune wa ɗakin Allah hidima muna kaza muna kaza. Sai Allah ya ce, ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufri. Daga yau sai yau, kada wani arne ya sake wa ɗakin Allah masallacin Allah hidima balle ya zo yana gori. Sai kan kuka ce mutum mushriki ne gobe, kuma kuka je kuka ce za ku sai tabarma ya kawo muku, kun yi wa kanku tuka da warwara. Allah ya ce bai halatta ba, ko ya kawo sai a ce ba a so, tunda an ce mushriki ne. Kuma kai ma in aka ce mushriki ne, wanda zangayi zai kai ka kai musu gudunmawa ba da baka da zuciya ba. Saboda haka Abbas aka aza musu fansa, sai ya ce shi ba shi da kuɗi, ya ce Annabi ka ji tausayina ban da kuɗi. Annabi ya ce a'a, kawo kan me haka da kai? Ya ce ba da kuɗi. Ya ce ina kuɗinka da ka ba wa Ummul Fadli a gida, ka ce in an kashe ka ta ci ita da ƴaƴanta. Sai ya ɗaga murya ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Ya ce lallai kai manzon Allah ne. Ya ce domin daga ni sai ita a ɗaki, ba wanda ya san wannan magana na baro Makka, ya akai ka san wannan magana ba dan Allah ke magana da kai ba. Ya ce jayayya ta ƙari, kaga ya musulunta amma ba a mayan mai abin da ya bayar ba, shine magana da malam yake. Wani dattijo an kama dan shi yana cikin waɗannan mutane da aka ɗaure, dan ba shi da kuɗin fansa amma yana da karatun da zai iya karantar da ƴaƴan musulmi yaƙi da jahilci, yana can hannun musulmi a Madina. Shi kuma dattijan tsohon ƙaura ne, tsohon ɗan tauri ne, amma ba kotaro, dama haka zaka samu ɗan tauri bai da komai amma akwai bala'i. Saboda haka sai ya shiga cikin Ka'aba shi da wani kafiri, yake cewa ni kam duk inda ake cin mutunci Muhammad ya ci mutunci, yanzu ɗana aka kama yana can ya nemi su bauta, yace na rasa yadda zan yi. Yace wallahi ba dan bashi da ake dina ba, da sai na yi kunan bakin wake na je na kashe Muhammad ko ni ko shi in je in kwato ɗana. Sai shi Abu Jahal yace mishi bashi kawai da iyalanka, wallahi za mu biya bashinka, kuma iyalanka za mu rike maka su ko bayan an kashe ka. Nan da nan ku sai ya zara takobin shi ya saba a kafada, sai ya hawo doki ya haura kuma ya taho Madina. Ba wanda ya san an yi wannan magana daga shi sai Abu Jahal, a cikin Ka'aba suka kulle suka hira. Da ya zo majalisar Annabi sallallahu alaihi wasallama, kowa ya san shi masharranci ne, haka ake mishi kirayi, shaytanul jahiliya hawariyul islam, sunan shi Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair shaytanul jahiliya ta kadari ne, lokacin da aka fara fadan sahabbai bangaren su Aliyu da su Muawiya, shi yana bangaren su Aliyu, saboda tsohon masharranci ne tun a jahiliya. In ya hada sharri ya hada sharri ya hada sharri a zuciyar shi, sai fadi ya sujuda, sai ce Allah mun tuba. Yace wallahi laulal islam, yace wallahi ba dan musulunci ba, da sai nayi wasu Muawiya sharrin da duk musulunci ma ba zai iya dauka ba. Tsohon masharranci ne mal. To sahabbai na ganin shi da yake sun san shi, nan da nan sai Umar ya mike tsaye, yana kan raƙumin shi fa, sai Umar ya ce ko kwalashi ya rikito shi ƙasa. Mus'ab ya ce lafiya, baƙo ya zo tun daga Makka, ba za a ji me ya kawo ni ba, ba za a bani ruwan sha a nan sannu da zuwa ba. Umar ya ce me ke tafa da kai, yana rike da kwalashi fa, ya ce me ke tafa da kai. Sai Umar ya ce wa jama'a, ku shiga cikin masallaci, mu shiga tare da jama'a, idan Annabi na cikin masallaci shi kadai,
kar Umar ya yadda su shiga cikin masallaci shi da wannan tsohon matsiyaci ya je fi karfin Umar yawan annabi makami dan haka sai ya ce mu shiga da yawa aka shiga da yawa aka je manzo Allah yace saka shi mana ya sake shi me ke tafa da kai Mus'ab sai ya ce im sabahan gaisuwar jahiliya kenan barka da asuba haka Imrul Qais yace ala im sabahan ayyuha talal khali wa hal ya imam man kana fil usr al khali wa hal ya imam illa sa'id mukhallad qalil al humum ma yabitu bi al awjal a jahiliya sai dai ace barka da asuba ba sallama ba wai musulunci ya hana barka da asuba bane amma sai bayan sallama amma kawai ka hadu da mutum ka ce barka da asuba to wannan maguzanci ne to dan haka yana zuwa sai yace annabi barka da asuba sai manzo Allah yace ayya Allah ya sauya mana sallama wadda take tafi wannan alkhairi yace to ai ka gani ba kwan cikin ku ne yace to Allah ya shar'anta mana assalamu alaikum ake cewa me ke tafa da kai Mus'ab yace wallahi dana na samu labarin an kama shine nazo na san kai dan arziki ne kai mun arziki ka bani dana annabi ya murmushi yace a Mus'ab kan mi haka da kai hira ku kai da Abu Jahal a cikin Ka'aba cewa ka zo ka kashe ni ko in kashe ka bi yadda dai zaka ka kwato danka an kashe ka za su biya maka bashi za su rike iyalanka haka akai ko ba haka akai ba sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah shi ma nan take musulunta don hirace daga shi sai Abu Jahal a cikin Ka'aba ya akai annabi ya ji Allah ne yake bashi labari jama'ar musulmi mun ga waɗannan na daga cikin alkhairan yakin Badar shi yasa fa Allah madaukakin sarki ya gafarta wa mutanen da suka je yakin Badar gaba ɗayan su wani daga cikin su ya taba laifin da da inda wani ne yayi da za a iya cewa wannan mutum yayi ridda ya rubuta takarda yana tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga kafiran Makka kaza kaza ga mu nan zamu zo mu yake ku kun san ni dan cirani ne cikin ku ba kasar mu ɗaya da ku ba nayi muku haka ne dan ku kular mun da dukiyata saboda ba ni da dangi cikin ku nan da nan sai ya hada wasiƙa sai ba wata mata sai ta kitso sai ta lallaban kitso ta saka a cikin gashi ta kama hanya za ta tafi Makka daga Madina mala'ika ya zo ya tona asiri wurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kira commissioner yan sanda ko superintendent yan sanda wake nan Ali ibn Abi Talib baya cin hanci shi sayyidina Ali ba a cin hanci saboda manzo Allah yana ba su albashi mai tsoka jama'a mun gane wannan da kyau ko imana wato dan sanda ya tara wannan mai mashin ya mai sharri ya tara wannan ya mai sharri ba albashi ne duk in takaddu sun cika sai ka jami ko maka takaddu ya ce ogayo takaddu ne ba complete complete am eh wai ka saka naira 20 a ciki shine takaddu is complete can muka tafi za mu je Nasarawa state wa'azi sun tare wani baya jin turanci su kuma ba sa jin Hausa takaddun shi tsaf malam Bakano da tsagan shi radau radau amma bai jin turanci ko mis kala zarar aka ce takaddu ne ba complete yace shi takaddun shi ga sunan a duba ne bai yi yana fada nace kai naira 20 suke zo ka fada da musu ka ba su cin hanci yace shi ba zai ba nace ni ma na goyi bayan ka suka watsa mishi takaddun suka ce ta fito ba albashi ya za ku je ku zuba bayan Allah a daji da makamai dan Allah ga yunwa ga wahala mutum ya bar gidan shi babu abinci mala'iku ne kuka zuba sai Allah ya kwatan musu haƙƙin su wallahi ana zaluntar hukumar yan sanda a ƙasar nan wani DPO fa saboda bakin ciki cewa akai za a baiwa yan sandan da ke karkashin ma'aikatan shi bashi na motoci waɗanda za su rinka zirga-zirga da su saboda suna nesa daga cikin garin Abuja sai ce a rabu da su saboda zalunci wani yana ainihin abin nan yana can abaji wani yana gwagwalada sai aka ce za a bada bashi ga yan sandan nan su sai motoci sai ce a rabu da su tunda shi rayuwar shi tayi kyau ba abin da ya shafe shi yana kula da kasar shi to nan da nan dai sayyidina Ali ya bi mata ya je kwato mata wannan ya kwato wannan wasiƙa ya tafi ya je riske ta a hanya baiwar Allah ki kawo wasiƙa yace wallahi ba takarda a wuri na dan nan oh ina zan rike takarda kaza 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 yace ki kawo takarda da ya danta ga siffa ta salihiyya ka ta kama mutuniyar kirki ta sha hijabi kaza 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 har ya juyo sai yace kai manzon Allah yace akwai takarda wata mace ta ce ba takarda wallahi ƙarya kike ko ki kawo takarda ko zan rike kafanki in ja ki har cikin garin Madina ta ce a dan nan me zafi tsaya ta kwanto takarda ta miko aka zo da takarda aka tara sahabbai aka bude aka karanta sai ga wannan mutum yana tuna asirin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace me kenan kai mun ya kaiwa me wannan irin abu ne haka yace wallahi ya manzo Allah ba munafinci nake nufin yi ba ku mutanen Makka ne kuna da dangi a Makka, an kai farmaki dangin ku za su tare muku dukiya ku, ni ku dan cirani ne, bani da dangi, nayi musu haka ne dan su ji dadi su dan agazawa su tare kayana. Umar yace ya manzo Allah wannan munafiki ka bari in sara kanshi. Manzo Allah yace ka rabu da shi, yaje yakin Badar. Yaje yakin Badar. Allah ya dubi zukatansa yace duk gaba ɗaya ya gafarta musu. Da aya ta tashi sauka za a zarge shi akan aikin da yayi, sai aka kira shi da sunan imani. Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a. Ya ku mu'mine, ka duba danyen aikin da yafi, amma tunda yace yakin Badar yana nan mu'mini. Allah yace kar ku dauki makiyana, makiyanku su zama sune masoya gare ku. Yakin Badar akwai alhirai da yawa, duk da jama'ar musulmi tsantsan imanin su ne kawai ya kai su, ba shiri ba, ba karfin su ba, ba yawan su ba, amma sai Allah ya karrama su tun daga wannan lokaci. Domin kamar yadda Annabi yake faɗi, da a ce an yi nasara akan musulmi a yakin Badar, babu shakka ba za a sake musulunci a duniya ba, saboda kafirai sun yi mummunan tattali da za su zo su yi wa musulunci kwaf daya, sai Allah ya ga bayan su tun kafin su je su gama kintsawa. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To shine sai ainihin Allah, wato Allah yake cewa wa in yuridu khiyanataka. Na'am.
Wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum. Wallahu alimun hakim. إن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم.
الله يتي والنبي صلى الله عليه وسلم ددوني كماندا نجهاد مسلمي. وإن يريدوا أي الأسرى خيانتك إذن سوكا ممن يأتي ننسنا نتنسها إن تيكني bima azharu min alqawli, saboda irin maganganun da suke bayyanawa sai zan maganar yaudara suke. Faqad khana Allah min qablu, ai da ma can sun ha'inci Allah, kafiri kuma ai da ma kafiri bai da amana. Qabla badrin, sun ha'inci Allah tun kafin ayyakin Badar, bil kufri, sun kafircewa Allah, wani ha'inci ya wuce wannan babu. Fa amkana minhum, sai Allah ya bada iko akan su, aka samu aka gallabe su bi Badrin, da aka je yakin Badar, qatlan, a wajen aka kashe su, wa asran, haka a wajen aka kama su a matsayin ribatattun yaki, ai ainihin a matsayin ribatattun yaki. Falyatawaqqa'u misla zalika, Allah yace tunda ku haka ne sai su sake sauraron irin haka, in adu matuƙa suka koma zuwa ga ha'incin Allah. Wallahu alimun bi khalqihi, domin Allah masani ne game da duk halittun shi. Hakimun fi sun'ihi, kuma Allah gani ne game da ayyukan shi. Jama'ar musulmi, sura ta taho ainihin ƙarshe, dan haka sai malam yace wa fil khitam bayanul alaqat bainal mu'minina wal mushrikina, a ƙarshe bayanai za su zo dangane da alaka tsakanin mu'minai da mushrikai. Wa man tunawiluhu wilayatul islam, da kuma wanda duk kauna da jibintakar musulunci ta tattaro shi. Qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki yace innal ladhina amanu,
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين جاهدوا بأموالهم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير.
Allah madaukakin sarki yace innal ladina amanu lalle wadanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hajaru suka yi hijira suka kaurace wa kasar Makka suka dawo Madina suka kaurace wa duk wata kasa ta kafirci suka koma kasar imani wa jahadu suka yi gogormaya domin tayar da addinin Allah bi amwalihim da dukiyarsu wa anfusihim hakanan da kawunan su fi sabilillahi wajen tayar da addinin Allah wahumul muhajiruna Allah malan yace waɗannan ma'ana masu hijira kenan wallazina awawu annabiyya sallallahu alaihi wa sallama da mutanen da suka tattaro annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga kasar Makka suka rungume shi a Madina wa nasaru suka agazawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وهم الانصار waɗannan sune lansarawa kenan ulaika ba'dhum awliya ba'd Allah madaukakin sarki yace sashin waɗannan suna jibintar sashin waɗancan mutanen hijira suna kaunan mutanen madina suna kaunan mutanen ainihin da suka yi hijira zuwa gare su hakanan ainihin al'amarin ya bayyana karara a inda Allah yake cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana yuhibbuna man hajara ilayhi suna kaunar wanda diye gudun hijira ya dawo gare su waɗannan ayoyi a yau muna samun wasu su ne musu kuskuren fahimta ƙasa irin tamu Najeriya din nan sai mutum ya ce bari ya ƙaurace mata in ka ƙaurace wa Najeriya ina za ka tafi duk duniya in banda gwamnatin Taliban wadda Amerika da munafukan kasashe suka hada kai aka rusa ta duk duniya babu kasar da ake shari'ar musulunci 100% duk duniya ba Saudiya ba ba Iran ba duk shari'o'in da ake karuwan shari'o'i ne ake a kasashen nan ana hada da shari'o'in gargajiya da san zuciya da fatawoyi na Amerika da makamantansu gwamnatin Taliban ce kadai take shari'ar musulunci tsantsa Qur'ani da hadisai ingantattu na Annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma an hada kai da munafukai an gabayanta saboda haka cewa yanzu zaka bar Najeriya to ka bar Najeriya ka tafi ina Najeriya ta gagare mu ne haba ta gagare mu ba tsayawa zami mi gogormaya domin tabbatar da addinin Allah da dukiyar mu da kawukan mu ai sai inda kasar ta gallabe mu ne an hana mu amma ba a hana mu ba yanzu duk wata dama da kaga an samu akan an danne mana wani haƙi na addini mu muka bada wannan kafar wannan damar ta samu dan haka ba ƙasa irin Najeriya ce fa ake hijira ba ƙasa irin Najeriya tsayawa ake ai gogormaya a kwaci mulki da ƙarfin Allah a tabbatar da shari'ar Allah ba dan muna son mulki ba sai dan muna son shari'a ta tabbata saboda haka matasa ku gane wannan domin galibi yanzu abin da yake damu matasa kenan yanzu wannan ƙasa ana kafirci ana fasikanci zaka yi hijira kai hijira ka tafi ina in ka tafi kasar Saudi Arabia sallah wannan sai ta gagare ka a cikin jama'a visa kana karewa an ka fito kama ka za su maka ka gidan kurkuku ina ma'ana hijira kai hijira daga inda kake sallar jami'i ka koma kurkuku kai hijira kenan baka hijira ba ashe mu tsaya a kasar mu kamar yadda wani tsohon shugaban mulkin soja yake cewa this country or this generation and in the future generation has no any other country than Nigeria. So we must stay here and salvage it together. Yace wannan al'umma ta mu ta yau mu kenan da ke rayuwa da al'ummar da za su biyo bayan ke ɗiban matasa 'yan secondary da 'yan jami'o'i da 'yan polytechnic da marasa aikin yi da 'yan gidan fata da 'yan daba a ƙasashen Sierra Leone da Liberia a ba su ƙwaya su hamfuɗa su je suna ainihin kashe mutane kaga an toya manja garwa guda yana tafasa sai a rinka kamo talaka ana tsoma hannunsa a ciki hannu na soyewa wai dan nan gaba ka su sake sakawa tijjanika ba ƙuri'a kaga ana kama yara ƙanana da dattawa da tsofaffi da mata da maza ana datse hannayensu wai nan gaba ka su sake saka ƙuri'a don Allah ya zaka yi wa danginka haka ya zaka yi wa ƙasarka haka shin akwai tunanin mutunta dan adam a cikin wannan saboda haka ƙasar nan tamu ce jama'a wajibi ne mu tsaya raba ƙasa da suke barazanar ayi wallahi mu mun yadda a raba ƙasa duk wanda bai yadda a raba ƙasa ba mu ba shi cikin tawargar mu a raba ƙasar in ba ga tsoro ba menene zamu rasa mu da muke da Allah mu da muka yi imani da Allah Petir kafin Petir ya bayyana a ƙasar Arna
da me ake rayuwa a nan kasar? Ba da arzikin Allah ba da ya fitar wa mutane tsakanin gyada da auduga? Yanzu in kun noma gyadar ba za ta yi ba, ko in kun noma audugar ba za ta yi ba? Man fetur ɗin ku ba gashi Allah ya hore muku ba munafunci ya sa kun kasa haƙo shi? Ashe dan menene za mu rinka jin tsoro wai kada a raba ƙasa? In an raba ƙasar menene? Yayin da aka raba ƙasar, sannan za mu samu cikakken ƴancin mu su je can su yi arnantaka, mu kuma mu tsaya nan mu tabbatar da gwamnati Usmaniya, mu jaddada addinin Shehu Usmanu Dan Fodiyo, Allah ya ƙara mishi rahama. Saboda haka jama'ar musulmi, hijira wajiba ce, amma daga ƙasar da ta riga ta gurɓace aka tabbatar da cewa babu yadda za a iya gyara ƙasar nan sai an fita. To Najeriya ba ta kai wannan gargara ba, kai ko hanya ma ba ta kama ba. Kawai zaman nagari ne ya sa ɗan banza ya miƙe. Nagari ne suka zauna sai ƴan banza suka miƙe, inda lokacin su Sardauna da suka miƙe kun ji wani ɗan banza? Amma yayin da aka koma aka kwanta fa, shikenan sai al'amura suka rugurguje. Saboda haka ƙauracewa da wasu matasa suka yi wa ƙasar nan, ko jami'o'in ƙasar nan, ko ma'aikatan gwamnatin ƙasar nan, ko makarantun ƙasar nan, wallahi duk barna ce. Yanzu akwai matasa da dama masu kishin addini sun ƙaurace daga jami'o'in ƙasar nan, wai ba za su shiga jami'o'i ba, saboda akwai fasikai, akwai ƴan iska, akwai kawalai, akwai kaza. Duk inda ka je ka zauna, zai iya yiwuwa makwabcin ka ya sayarwa da irin waɗannan ƴan iska gidan shi, su makwabtace ka, ya ka iya shiga jami'ar. Tsarkake zuciyarka, ka yi karatun, ka wayi gari ka zama lektara, ana nan a faɗi a tashi wata ran ka zama kai ne HOD, ba ka iya kafa doka a wannan department. Ran da ka wayi gari ka zama kai ne vice chancellor, ba ka iya kafa doka. Ta yaya za a yi shaddar gidanka ta cika, ba ka samu mai aiki ba, kai kuma ka ce ba za ka kwashe ba, kuma a ce kada shadda ta cika ta batse? Zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Dole dai a samu mai aiki. To an ce duk gari ba mai aikin kwasar kashi. Dan haka kai din nan dole kai alkafura ka shiga shaddan nan ka kwashe ta. In ka kwashe ta, sannan a zauna lafiya a gidan ko. Haka jami'o'in nan namu ne, makarantun sakandaren nan namu ne, ma'aikatan gwamnatin nan namu ne, kasar nan tamu ce. Ba daidai bane mu ce duk mu janye jikin mu, kuma abin takeici duk waɗanda ke janye jikin nan sai ka ga ba fa wani shiri kuma da suke na gyara. Sai mutum ya janye jiki wai sai koma me yake wayan kamfarci? Dan Allah, yaushe za ka iya yunkurin gyara al'ummar da suka je suka dukufa suna karatu, kai kuma ka koma gefe guda gaba ɗaya kana yin wani abu wanda yake ba a da labarin ka a duniya? Wani ya janye me ya koma, wai ya koma yana yin noma, wai annabi ya ce ƙarshen duniya za ta rikice, mu dan haka ya fi alheri mutum ya ɗibi dabbobin shi ya tafi daji. Gaskiya annabi ya faɗi haka, amma baka fahimci hadisin ba, lokacin bai yi ba. Gaskiya annabi ya faɗi haka, amma baka fahimci hadisin ba, lokacin bai yi ba. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Kasar da an yi yunkuri za ku ga ta gyaru, da an yi yunkuri za ku ga ta gyaru. Ashe rashin yunkuri ne ya kasa gyara ta? In ya zama a kanta ɗan siyasa ya iya gyara jihar shi, ya kawo shari'a kuma ta aiki, yaya malami ba zai iya tashi ya ainihin yi gwagwarmayar da zai gyara ƙasa ta gyaru da izinin Allah ba? Wannan lokacin da annabi yake magana, a lokacin duk abin da ya lalace ba zai gyaru ba. Duk abin da ya lalace ba zai gyaru ba. To a wannan lokacin ne sai annabi yake cewa abin da ke alheri, in ƴan dabbobinka kake da su ka kada su ka tafi can tsakanin tsaunuka ka zauna kana kiwo kana rayuwa a nan, ba ruwanka ka rabu da jama'a. To amma yanzu kai ka ce ka rabu da jama'a, kuma kana nan cikinsu, ka ce ka rabu da jama'a, ka koma gefe guda, ba wani shiri da kake na ka gyara al'umma. Al'umman nan kuma za su zo su ƙara lalacewa, su tarwatsa ka, zo su tarwatsa zuriyarka. Don haka dole ne a miƙe jama'a, a yi jihadi, a yi gwagwarmaya, a tabbatar da cewa ƙasa sai ta tsarkaku kamar yadda take tsarkakakkiya a zamun nan da. Amma wallahi in ba haka ba, akwai mas'uliya mai girma a kanmu jama'a. Ba daidai ba ne kawai mu bar ƙasar nan kawai ƴan iska. Yanzu in kuka je ma'aikacin gwamnati, galibi fasikai ne suka fi ƙarfi a kai. In ka tafi makarantu, fasikai ne suka fi ƙarfi a kai. Don Allah ku dubi jami'a irin jami'ar Sardauna Ahmadu Bello. Abin da ya buɗe baki ranar buɗe ta ce waye, ba mu kafa jami'an nan don ta saba addini da al'adun mutanen Zaria. Me yasa Sardauna ya kawo ta Zaria? Saboda Zaria cibiyar ilimi ce. Da kafa aka ce yake takawa, tun daga samur ana takawa ana ɗiban ƙwaryar jami'an nan, shine hashika, ana ranka ya daɗe ta isa yana cewa ƴaƴanmu na da yawa. amma yanzu ku je ku shiga jami'ar ku gabar nan da ake shin tayi kama da jami'ar dake arewa wannan cikin jami'ar nan ta mu bashi da bambanci da cikin Ambrose Hall University wanda ke garin Ikoma a Edo State Allah lace an bar ƴan iska sun samu galaba shugaban HOD kaza shugaban department kaza sai kaga musulmi ne lecturer kaza musulmi ne shugaban jami'a musulmi ne mataimakin shugaban jami'a musulmi ne kaza musulmi ne ya ba za ku hada karfi da karfe ku yi jara ba za ku ji tsoron Allah ba in Allah ya taimake ku game da amanar addini da kuka bari ya fatattake za ku iya bada amsa hoto in ka je ka dauka na campus na Kongona ga dalibai ne ƴan mata ane musu lacca ba wanda zai kyamar a ce wannan uwar shi ce ba wanda zai kyama a ce wannan ƴar shi ce ƴan mata ne ga sunan kowace da riga a tamba da zani da shiga ta mutunci ga sunan an dau hoton su tun san da aka bude Kongo campus a yanzu fa sai kaga yarinya ta taho kamar balbela tsalo 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 da ka tambaye ta sunanta sai tace sunanta Maryam ya sunanta sai tace Fatima ya sunanta sai tace Aisha amma ga konannan kai ga mini skirt ga mini jeans ta dama jikinta ka ce za ta tashi sama ne kuma ga malamai a wurin dattawa ga lecturers masu mutunci sai aka waye gari ba su shakkar kowa a jami'ar Bayero da ke Kano wajen shekaru 15 da suka wuce idan ka tinkaro a jami'ar Bayero waɗancan shekaru da suka wuce in ka tinkaro yarinya mace ta tinkaro sai ta kauce ta baka wuri saboda ta ga dattijo ta ga mai mutunci ana nan sai al'amura suka fara rikicewa sai aka fara samun wasu fasikai daga cikin malaman suna neman ƴan matan da ƴan matan suka tashi shikenan sai suka yi wa duk wani mai mutunci kadar ƴaƴan kadanya suka yi musu farashin goro da mai mutunci da mara mutunci sai suka dauka duk ƴan banza ne kowa ya tinkaro sai dai kai ka kauce mata ba haka ba sai dai ka bankaci ka fada ta ko nonanta yawaye gari yanzu irin corruption da ke cikin jami'o'i da bribe da ke cikin jami'o'i bai gaza abin da yake gudana a ma'aikatu ba yarinya ta je ta bada kanta malami ya kwanta da ita dan ta ci jarabawa sai ta zo aji ta nemi kuɗin jilanci ta ga kuna karatu kuna nazari da daddare duk tana ganin wahalar ko wahalar banza ce ita duk ta samu question abin nan papers din ta samu komai da komai in ma ta faɗi za a cika mata samari kuma suka samu kansu a halin matsala sai mutum ya zo ya kawo malami madara ya kawo nama ya kawo buhun shinkafa ya kawo cin hanci wani irin abu ne don Allah haka sannan malaman jami'o'i suka waye gari a ƙasar nan duk gwagwarmayar da suke suna faɗa ne a kan kansu ba ka taɓa jin sun yajin aiki a kan haƙoƙin da suke wahala game da ɗalibansu me nake nufi da wannan magana yanzu ɗalibai da ake yayewa daga jami'o'i amma babu aikin yi ne ga ƴaƴan talakawa haka sarkau ne muku ku na ɗaya ke kamata ya yi a ce yau malaman nan sai su ce to su suna bin kayan wahalar da suke na ɗaliban da suke karantarwa bayan shekaru ɗaliban nan su guda sai ka ga an kama cikin ƴan fashi da makami har akwai graduate akwai wanda ya gama jami'a amma ya tafi yana fashi da makami me yasa ba a kula da haƙƙin shi kwanaki abin da suka tashi su ne kenan su ƴan kudu da yake su ba su jure irin waɗannan abubuwa a can wajen Ebonyi suke zanga-zanga suka tashi su ne suka ce ba su kai mutum zai sha wahala ya gama jami'a sai a ce wai bai da aiki a samu ai wani tsari mana da za a kan wata hukuma da za su rinka samun abin yi an rasa aikin yi ne ba an rasa ayyuka akwai su kuma kudin akwai sai ka ji shugaban ƙasa kaza ya mallaki kaza minista kaza ya mallaki kaza kafin a naɗa shi ba shi da 100% na waɗannan abubuwa to gaskiya al'amari waɗannan abubuwan duk sun faru ne yayin da bayin Allah na gari suka janye hannunsu saboda sun ga ɓarna ta faru to kun ga wannan ina gaya muku idan akwai wani abu da ya ja ƴan shi'a ke zagin sahabbai bai wuce wannan ba sahabbai ma sun faɗa irin wannan matsala da mulki ya koma hannun wasu mutane waɗanda suke azzalumai ne sai wasu sahabbai sai suka ce bari su janye hannunsu da suka janye hannu duk ɓarnar da aka yi sai a ce ai malam wane sahabi yana nan da ranshi, me yasa bai ce wani abu ba sai azindima mai zagi? Kamata yayi yanzu siyasan nan da za ta taho ta juyi na gaba, kamata yayi a samu wasu malamai su cusa kai, sannan mutane kuma su saka basira akan neman mulki fa ba neman duniya bane. In ba haka ba, Annabi bai mulki ba, Annabi Suleiman ba mulki yayi ba, Annabi Dauda ba mulki yayi ba, waɗannan zaka ce ƴan duniya ne? Ana neman mulki ne ga masu mutunci don su gyara ƙasa, mutunci ya tabbata. Abinda ake nema kenan, gida nawa Sardauna ya mutu ya bari? Ba mulki yayi ba? Ashe ana neman masu mutunci su tsaya domin su kwato wa masu haƙƙi haƙƙoƙinsu, su mutunta masu mutunci. Amma wallahi waɗannan irin ƙauracewar da aka yi wa komai, aka janye hannu akan komai, shi ya ba da dama ga fasikai da ƴan iska da karuwai da fasikai da duk wani mabarnaci sai ya shigo sai ya tafka barna, da ya tafka barna kuma shi kenan sai a koma ana zagin bayan Allah na gari. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To shine Allah da yake cewa lallai waɗanda suka yi imani, suka yi hijira, suka tashi suka yi jihadi, suka yi gwagwarmaya da dukiyoyinsu da kawukansu wajen tada addinin Allah, waɗannan muhajirai kenan, da waɗanda suka yi imani suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka taimake shi, sashinsu masu nuna ƙauna ne ainihin ga sashi fin nusrati wal irfi, sashinsu suna da ainihin wilaya, sashinsu na jibinta sashi wajen ainihin taimakawa juna da kuma gado. A farkon musulunci idan mutum ya yi gudun hijira daga Makka ya dawo Madina sai a hada shi zumunci, kamar misali Salman al-Farisi, sai aka hada shi dangantaka da shi da ainihin Abu Qatada al-Ansari. To a irin wannan ya zan kamar dan uwa ne, uwa ɗaya uba ɗaya, akwai gado a tsakaninsu. Wa kanu yatawarasuna bi wilayati al-Islam, sun kasance har suna gadan junansu saboda ainihin wato wilaya ta ainihin addinin musulunci, wal ukhuwati al-islamiyya, da kuma ƴan uwantaka na musulunci, bainal muhajirin wal ansar, tsakanin muhajirai da ansarawa. Allah yace wal ladina amanu wa lam yuhajiru, waɗanda suka yi imani da Allah ko suka zauna ba su yi hijira ba, malakum min walayatihim min shay'in, ba wani jibinta da ke tsakanin ku da su. Malam yace kalmar walaya din nan ana iya karanta ta bi fatihil wawi wa qur'a bil kasri, za iya cewa wilaya, za iya cewa walaya. Allah madaukakin sarki, sai malam yace fala irsa bainakum wa bainahum, dan haka waɗanda suka yi imani ba su hijira ba, babu gado tsakanin ainihin ku da su. Wala nasiba lahum fil ganima, kuma ba za su ci ainihin gadon ganima ba, in an raba ganima ba za su ci ba. Hatta yuhajiru, har sai sun yi hijira. Malam yace wa hadha mansukhun bi akhir sura, amma wannan hukuncin an shafe shi da ƙarshen sura. Ƙarshen sura za ta zo ta bayyana mana cewa to shikenan ƴan uwan taka din ta musulunci ko ta hijira yanzu ba za ta ci gaba da halattar da gado a tsakanin muhajirai da ansarawa ba. Ƙarshen sura zai zo ya bayyana wannan. Wa in istansarukum fid din, Allah yace amma duk sa'ad da su waɗancan da suka yi gudun hijira suka nemi ku taimaka musu a cikin addini, fa alaikumun nasr, wajibi ne ku taimaka musu. Wannan ayar na daga cikin ayoyin da malaman Saudi Arabia a lokacin da suka yi ta janta suna kawowa matasa suka yi ta tafiya kasar Afghanistan, ana taya ƴan uwa musulmi ya karkasar Rasha. Amma a yanzu kuma fa sai suka yi bulumbukui suka manta da wannan aya, kamar ka ce ba komai. Allah madaukakin sarki da yake in dai suka nemi ku taimaka musu to ku taimaka musu, lahum alal kuffar, ku taimake su su yaki kafirai. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaqun, sai dai fa in rikici ne, yaki ne ya balle tsakanin ƴan uwanku dake wata ƙasa da wasu mu'minai waɗanda su ƴan uwanku, da wasu kafirai waɗanda waɗannan kafiran akwai amanar zaman lafiya tsakanin ku da su, ahadun, akwai alƙawarin zaman lafiya, to anan fala tansuruhum, ba za ku taimaka wa ƴan uwanku ba. Watan qudu ahadahum, sai zan kun warware alƙawarin dake tsakanin ku da waɗancan kafiran ke. To amma wannan menene ma'anar ta? Shine in ya zama su kuma waɗancan kafiran ba su warware amanar ba, to a yanzu sai su malaman Saudiya suka zo suna hujja da ƙarshen ma'anar wannan aya. Kun ga san zuciya, ma'ana za ku taimaka wa ƴan uwa wajibi ne in suna faɗa su da kafirai, sai aka yi ta jan aya ana fasara. Yanzu kuma sai aka ce Allah ya ce illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq, sai suka ce akwai alƙawari tsakanin Saudiya da Amerika. To abin cewa ita Amerika bata warware alƙawarin ba, ta warware, to tunda ta warware a warware alƙawari a kanta, ka'ida kenan. Da bata warware ba, to da sai aje ayi kokarin sulhunta tsakanin waɗancan ƴan uwanmu da su. Amma tunda sun warware, to shikenan mu ma sai mu je mu warware akan su, mu je mu yake su, mu taimaka wa ƴan uwanmu, abin da yake wajibi akan mu kenan. Allah madaukakin sarki yace wallahu bima ta'maluna basir, Allah mai basira ne yana ganin duk abubuwan da kuke aikatawa. Na'am, wallazina kafaru,
wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir.
Allah yace wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd, kafirai da suka kafircewa Allah su ma sashin su masu nuna kauna ne ga sashi. Kuna ganin da Putin ba ma guje ne shugaban kasar Russia, Bush kristani, wannan ma kristani na Ingila prime minister Blair, amma kun ga sai suka manta da gaba da kiyayya dake tsakanin su. Yanzu yau din nan na daga abubuwan da suka yi ta tattaunawa, rikicin dake tsakanin Russia da America a da, yanzu ina makoma wannan rikici, sai shi Bush yace a shi tunda shine yanzu shugaba mai cikakken iko, shi ba zai shiga wannan rikici ba, har sai ran da ya fita daga shugabancin kasa, shugaban kasar da ya karba in yana so a ci gaba, amma shi dai zai hada kai da Russia. Ba'dhum awliya'u ba'd, sashin su masu nuna kauna ne ga sashi, cin nusrati wajen taimakawa juna, wal irfi da kuma wajen gadan juna. Haka kafiri ke gadan kafiri, musulmi baya gadan kafiri, da babanka arne ne in ya mutu ba za ka gaje shi, da uwarka ba ma gujiya ce ko kirista an ta mutu ba za ka gaje ta ba, amma isu isu fa akwai gado ainihin a tsakaninsu. Don haka sai malam ya ce fala irsa bainakum wa bainahum, babu gado tsakanin ku musulmi da su kafirai. Illa taf'aluhu, in ku musulmi ba ku jibinci junanku ba fiye da yadda kafirai ke jibinta junansu. Ai tawallil muslimina wa qam'il kuffar, in har ku musulmi ba ku jibinci junanku ba, kun haɗu kun duƙurƙushe kafirai, ta kun fitnatun fil ardi, fitina za ta faru a bayan ƙasa, wa fasadun kabirun, da kuma ɓarna mai girma. Yanzu ku duba abin da ake wa 'yan uwanmu a Falastini, ku duba abin da ake musu a Kashmir, ku duba abin da ake a Algeria, ku duba abin da aka yi musu a Kosovo, ku duba abin da aka yi a zangon Katab, ku duba abin da aka yi a ainihin abin nan Jos, ku duba abin da aka yi a Isayawan Bauchi ta fa ɓalewa. Duk waɗannan abubuwan me yasa? Saboda muna ainihin warware soyayyar da ke tsakaninmu, su kuma suna ƙara haɗa jikansu. Duk kafiran ƙasar nan yanzu sun yadda sun haɗa kansu a ƙarƙashin kan gaba ɗaya, da saɓanin da ke tsakaninsu, wannan Roman Catholic, wannan Protestant, wannan wane ne, duk sun haƙura, suna nuna ƙauna. Ƙaunar da suke nunawa fa ba wai ta wane ya bar aƙidar shi ya haɗu da wane ba, a'a, Protestant yana nan yana tsinewa ɗan Roman Catholic albarka, amma kuma suna tare, za su zo su yi mitin tare don su tinkari musulmi. Amma in suka koma a churches din su fa, dan Anglican daban, dan Equa Church daban, dan kaza daban, amma kuma in matsala ta taso za su tinkari musulunci sai su hada kai. Sai Allah ya ce in ku ba ku yi haka ba, to fitina mai girma da barna za ta faru a bayan ƙasa. Tana faruwa ko ba ta faruwa? Kuna ga kadan kadan suke bi suna cin karfin mutane, kadan kadan suke bi suna cin karfin mutane. Signboard inda ba a iya sa signboard, yanzu nan ku mutanen Tudun Wada ga wani signboard nan an sa muku wajen gada Kubani, da ka ƙetaro sabon gari kafin ka hawo Kubani, ga signboard nan an yi muku maraba da haihuwa Annabi Isa, Kirsimeti ta kusa. Da kadan da kadan da kadan da kadan da kadan da kadan suke ci. Shi yasa kauna, kauna ta tsakanin mu wajibi ne mu tabbatar da ita. To wannan kaunar da ake magana babu shakka ba za ta samu ba sai an tsaya an tantance ba. To wannan shine bambancin addinin musulunci da addinin kafirci. Su sun iya hada kansu a ƙarƙashin wannan barna su yayyafa wa waccan fitinar ruwa. To mu babban abu da ke kanmu shine Allah ba zai karɓe ka ba sai kana da tsarkakakkiyar zuciya. Don haka lallai sai an tsaya an yi tahqiqi, an gyara aqida, an gyara imani, an samu samfarerar tauhidi. To sa'annan sai a zo sai a hada kai. To duk karancin mu, duk rashin yawa mu, duk rashin shirin mu, za mu iya tinkarar kafirai. To yanzu abin cewa shine mu da ke cewa ahli sunna yanzu mun iya hada kanmu, mun iya hakuri da junanmu. Yanzu bayanin da ne jiya malami na wani ahli sunna zai je irin wannan bayani, yace matukar dai wani dan uwanka ne ahli sunna, a hakura ana tare da juna, ana bin sallah. Ku dubi matsala mafi sauki a fiqhu, sai da aka raba kai akan ta, matsalar jinsatul israha. Mu da ke karanta da jinsatul israha nan muka ce da meyi da marayi duk za mu bi shi sallah, amma mu sai aka ce kada a bi mu sallah. Kuma daga ƙarshe sai aka ce mu muka raba kan musulmi saboda zalunci. Mu muka ce matukar kai dan ahlus sunna ne, duk rikicin da ke tsakaninmu da kai, dan Jos ne kake ko dan Kaduna ko dan ina ne, matukar kai ahlus sunna ne, tunda rikicin siyasa ne,
kuma kace zamu bi ka sallah matakar ba mun tuhumce ka da kafirci kararaba rikicin siyasar kungiya ya raba wannan yake kaza wannan yake don haka sallar juma'a ta kama sallar idi ta kama masallacin yan jos ne masallacin yan kaduna ne masallacin yan salafiya ne matakar kai dan ahlus sunna ne zamu bi ka to amma mu sai aka ce a mu kar abi mu kai mana sallah kuma sai aka ce mu muka raba kan musulmi an yi adalci jama'a ba ya adalci ba hatta kaddu ake bugawa mu muke raba kan musulmi to kullun tambayar da muke muka raba kan musulmi da muka ce mu a mun yi sallar juma'a karfe 9 kai da kai karfe 2 mun ce taka bace ba muka ce taka tayi muka ce daliban mu ma ba dole su zo masallacin ba namu je kaka ci gaba inda ka saba matakar wurin ahlus sunna ne yanzu wannan dan Allah akwai adilar fatawa irin wannan amma kai sai kace a bi halatta abi musalla ba kuma sai kace kai ke hada kan musulmi kai ke hada kan ahlus sunna saboda haka matakar musulmi ba su hada kansu ba matakar musulmi ba su jibinci junan su ba to fitina za ta faru sannan akwai kananan abubuwa waɗanda dole sai mun hakura fa ku sani fa ba lallai fatawa ce daya ba fa hatta mu dake cewa mu salafiyan nan ne zaka ga fatawar mu ta saba ma juna dan ba lallai bane fatawar mu ce daya ai ba annaba bane ne karfin ilimin wani yafi na wani karfin binciken wani yafi na wani abinda wani ya mallaka na kayan aiki bai kai na wani ba wani yana da lokacin da zai zage bincike wani karfin fahimtar shi ba ta kai ta wani ba dole ku a samu bambanci to dan wani ya ce halal wani ya ce makaruhi ko su salaf haka ta faru gare su to ashe wannan baya sa ka ce wannan aini ba nawa bane don me don ya ce kaza jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine mallan yake cewa bi quwwatil kufri matakar dai ba ku ainihin hada kanku ba ku musulmi fitina za ta faru a bayan kasa barna mai girma za ta afku saboda kafirci zai yi karfi wa ba'ful islam kuma musulunci zai yi rauni kamar yadda aka yi a yanzu yanzu kafirci yayi karfi yanzu duk kasar da su bush suke son su ragargaza ta nan da wata guda za su yi ragaraga da ita sai dai in Allah bai ba su dama ba amma in dan wai hada kai ne da kasashen musulmi suka yi ba abin da zai tsinana kana ga jiyar tankar yaki mita 20 ce ta rage kawai tsakanin ita da gidan yasa Arafat a jaridarsu suka buga jaridinsu na Kudus jaridin kasar Yahudawa na yau sai nan suka buga ga ainihin sharon nan shugaban Yahuda ya fito daga tankar yaki irin cartoon din nan wai ya leko yana cewa ainihin yasa Arafat matakan baka biyar da muke so ba rayuwar ka zamu nema ina sauran shugabannin musulunci ina shugabannin larabawa saboda kin hada kai yanzu su larabawan kullun suka tashi kawai sai su ce kungiyar larabawa babu tunanin musulunci a ciki mun zo kuma kungiyar larabawan sai a ce larabawa kaza banda kaza daga haka shikenan sai aka wayi gari babu wilaya al-islamiyya babu jibintaka ta musulunci su kuma fa sai suka manta kowa ya san baturan America daban da baturan Ingila mutumin Rasha daban a addinance da yare da komai da mutumin Ingila da America amma sai suka hada kansu don haka sai suka yi karfi duk abin da suke son su yi yau sai su yi amma kasashen musulmi fa a yau sai kaga an ja da baya yadda kaga take faruwar mana a nan cikin gida kamar yadda na faɗi mu musulmi mu za a tsogala da mun tashi mun dau fansa mun kare mutuncin mu sai ka ji wasu manyan mu sun fito suna cewa musulunci bai ce haka ba to bayyana mana me musulunci yace tunda kai shehi ne musulunci bai ce haka ba eh a wato musulunci ya ce kenan a tashi a kashe mu ku shugabannin mu ku ja baki ku shiru kada mu rama haka musulunci yace a wata aya a wannan hadisi in kai malami ne to in kai ba malami bane dan ta kife ne aka nada ka sarauta dan me zaka yi jawabi a madadin musulmi wajibi ne musulmi su san waɗannan abubuwa ana cin zarafin mu ana cin mutuncin mu sai a tashi kuma ana kyare mu ana nuna mu ba mu iya ba mu ba mu kyauta ba don dubi abin da ya faru a 1987 daga garin Kafancan ne abubuwan nan suka karkado suka zo nan Zaria amma sai aka zo aka ce ai ba haka ake yi ba dubi abin da ya faru na Kaduna sai aka ce mu musulmi ba mu kyauta ba kun taba jin wani reverend father ko reverend jatau ko wane ne ya fito gidan radio ya ce wa kristoci ku zauna lafiya kun taba ji sai musu ku zauna lafiya yace ma'anar kristanci wata hayaniya kun taba jin haka ba ai amma mu sai aje a kara mai magana bakin magana to yayi magana sai ya ce to musulmi bukki kyauta ba wani la'anan ne ma anan jihar Kaduna har cewa yayi shi yaji kunya da ya zan daga cikin musulmi yake me ya faru saboda kyarewa da cire mana wando da suke a cikin kasuwa sai a tsagale mu yanzu kowa ya tabbatar duk wani rahoto jiya aka fitar da rahoto a gidan rediyon Najeriya na Kaduna game da rikicin Jos wakilin gidan rediyon Najeriya na Kaduna dake Jos sai da ya fitar da jawabi an tabbatar da cewa tsogalan mu akai amma karshen al'amari fa mu za mu tashi da zargi tun cikin watan August suke yadawa a PRTV Plateau Radio Television na Jos suna cewa musulmi fa su san cewa Plateau fa ba kasar musulmi bace wanda duk wanda ya faɗa haka ƙarya ne Plateau ba kasar musulmi bace dan haka tara hanya da suke yi a wajen sallar Juma'a su daina in fa ba haka ba za su gani kuma sai a ce kungiyar kan ce take wannan sanarwa haka fa aka yi ta a PRTV gidan talabijin na Jos ba wani mataki ina dattawan Jos ina su salon malla ina suwa na da ake cewa su ne masu faɗe aji ba su yi kwaba ba talaka wata ƙungiya ta talakawa ta fito tana cewa jama'a in ba a yi kaza ba za a ga abin da zai biyo baya ina security mu security mu musulmin aka turo su cikin mu sai su zo sai su yi aiki sai su ce za su yi aiki fi sabilillahi wai tun ina primary na I pledge to Nigeria my country to be faithful loyal and honest to serve Nigeria with all my strength ƙarya kake munafiki cuta nawa kai a office ina pledge din da kai sai a wajen aiki ne nan zaka yi aiki akan musulmi ne zaka tuna I pledge to Nigeria my country super in aka tura su me suke yi in aka tura wani SS ko CID ko wane ne church in yaje duk rahoton da yaga zai zanda hadari sai zare shi sai ce ba a yin komai a church ba wani abu fa pastor yayi wa'azi a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah an yi sujuda an yi addu'a an taso shikenan amma mu ba sai je cika shafi da takarda wani yace kaza wani yace kaza wani yayi kaza wani yayi kaza ya sai kasar ya aji wai dai yana gyara aikin shi ne wai yayi alƙawari zai yi aiki fi sabilillahi matan nan fa haka suka turo ta wai musulmi sun ijin gargadin da aka yi musu kawai an ta a masallacin mu na Ahlus Sunna Malam Sa'idu Al-Hassan Khalifan Bawa mai shinkafa masallacin da yake limanci sai aka turo wannan mata kawai sai ta taho ta zo fa liman na cikin khutbar juma'a kawai matan nan ta zo ta ce za ta ketara shikenan aka ce a an fara gudu baki hakuri ki koma ta ce ita atabau ana hana ta kawai yan uwanta ashe sun shirya da duwatsu da kibiyoyi sai suka fara harbi kafin wani lokaci shikenan an fara zubar da ainihin mutane Malam Sa'idu yace sai da ya tsaye da huduba yace jama'a lafiya aka ce wata mata ce yace ku bar ta mana kaza kaza aka ce a ai ga abin da ya faru a daddafa akai sallar rabi da rabi rabi sallar tsoro rabi abin aka yi da sallar shikenan farkici yake ce dama sun shirya ina dattawan arewa da suke cewa su ne dattawan arewa me kuka yi wa arewan ku tashi ku yi mu gani koko dattaku shine katon nadi da babban riga ku tashi ku kare mutuncin mutanen ku kun fi ku 1000 a yanzu a arewa amma gaba ɗayan ku ba ku yi tarbin sardauna ba gaba ɗayan ku ba a jin tsoron ku kamar yadda ake jin tsoron tarbin sardauna a arewa saboda ba ku da magana mai kyau ba aiki mai kyau kun yi mugun abu a ƙasa ko kun fito da nadi ba a jin tsoron ku wajibi ne wallahi alazim wajibi ne in mutanen nan ba za su iya mana komai ba wallahi wajibi ne mu dake ƙasa mu tashi mu yi wa kanmu wani abu in ba haka ba me yake faruwa duk sanda ka jin ni da iri na mun tashi muna magana irin wannan na sama da mu ne fa ba su abin da ya kamata ba to yaushe kuna zaune kai da uwarka ga ubanka a zaune wani kafin ya zo ya share mata mali in ubanka ya tashi ya mare shi me zaka tashi kai amma sai a zo a maru uwarka sai ka sa ido kana kallo me kake kallo kana kallon kana jiran matakin da mahaifinka zai dauka sai zan babu wani mataki da ya dauka me zai biyo baya dole ne a irin wannan halin kai ka tashi kai retaliation ka dauki matakin za a ce baka kyauta ba ina fatan jama'a sun gane Allah ya kiyaye insha Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu to gaskiya abin da yake faruwa ke waɗannan al'amuran ba komai ke jawo su ba duk sa'ad da manya suka tashi suka yi aikin su matasa da kanana ba za su tashi su dau wani mataki ba amma matukar manya suka ki daukan matakin da ya kamata wallahi dole ne zamu tashi mu tayin abubuwa a ce mana bamu kyauta ba kuma mu ce bamu yarda ba a ce ba ma girmama manya ko daya ko muna girmama manya amma manya ne ba su halin manya ba baka ji mawaki abin da yace ba yace wanda yace babu babba babban ne bai halin babba ba a lokacin sardauna ana jin irin waɗannan hayaniya yaya aikin manya shi kadai amma yanzu kun fuku dubu kun tashi kun kasa kuyo musulunci komai kun kasa kuyo arewa komai sai tattaka ku ake ana wulakanta ku ana kashe mutanen ku dan Allah ku duba mutanen da aka kashe a Gombe ku duba mutanen da aka kashe a Lagos me aka yi ba abin da aka yi
Allah ya kiyaye
amin
to Allah dai madaukakin sarki abin da yake gaya mana kenan cewa matukar dai ku ba ku tashi kun yi abin da ya kamata ba to fitina za ta faru kuma barna za ta bayyana Allah ya ce wallazina amanu wa hajaru
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم
Allah ya ce wallazina amanu wa hajaru wa jahadu lallai waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillahi wajen tada addinin Allah wallazina awaw wa nasaru waɗannan da kuma suka taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka rungumo shi bayan ya rasa yadda zai yi a duniyar nan suka tallaba mishi da tallabawar Allah ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune mu'minai na gaskiya lahum maghfiratun gafara ta tabbata ga waɗannan wa rizqun karim da kuma arziki mai girma fil jannati a cikin aljanna Allah ya saka mu daga cikin su wallazina amanu min ba'du
wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum ulaika minkum wa ulul arhami ba'dukum awliya وأولو الأرحام بعضكم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
Allah ya ce wallazina amanu min ba'du waɗanda kuma suka yi imani daga baya bayan waɗancan waɗanda suka fara shiga addinin musulunci ai ba'da sabiqina wato bayan waɗanda suka shiga musulunci tun da farko ilal imani wal hijra waɗanda suka fara shiga addinin musulunci suka yi imani suka yi hijra to waɗanda suka zo daga bayan su suka yi imani wa hajaru su ma suka yi hijra wa jahadu suka yi jihadi ma'akum suna tare da ku ya ku sahabbai ko daga baya ka zo kai imani irin nasu ka dawo kai hijira irin tasu ka dawo kai jihadi irin nasu ka tabbatar da musulunci irin nasu kai ma kana tare da su Allah madaukakin sarki yace fa ulaika minkum suma waɗannan din suna daga cikin ku ayyuhal muhajiruna wal ansar ya ku muhajirai da ansarawa wa ulul arhami dangi waɗanda ke da dangantaka ta jini ainihin wato dhul qurabat waɗanda suke da dangantaka ta jini ba'dhum aula bi ba'dhin fil irth sashinsu su suka fi cancanta da su ci gado minat tawarif bil imani wal hijra al madhkur fil ayati sabiqa fiye da waɗanda suke cin gado a da saboda sun haɗu wajen imani da hijra wanda aka ambata ayar baya wannan aya ce mala yake cewa ta shafa waccan farkon musulunci da wanda ya hijra da ansari in aka haɗa su zumunci za su ci gadon juna daga baya sai Allah ya ce to amma yanzu zumuntar jini ce take gado to amma zumuntar jini kafin ce gado akwai sharuɗa na daga cikin sharuɗan nan dole zan imani ya hada bayan wannan ya tabbata cewa waɗannan dinnan na daga cikin waɗanda Allah ya tsara misali da zai gaji uba zai gaji da mata za ta gaji miji zai gaji ainihin mata ko makamantan haka ba wai dangantaka ta nesa ba sai dangantaka ta kusanci waɗanda Allah madaukakin sarki ya tsara karanta suratul nisa'i Allah yake fi kitabillahi haka dai waɗannan da Allah ya kawo maganar gadan su a cikin littafin Allah alquran إن الله بكل شيء عليم الله مسنيني غمد كومي ومنه حكمة المواريث ينا دقى تكين أينهم واتو إلمين الله حكمة رسالة ربان قادو دي وانا نانون إلمي دكومة وننتا الله
jama'ar musulmi, wannan shine kasar na goma na bidiyon shi da audiyon shi, taken tafsirin mu na bana da muka sa jihadi ba tatsuniyar baka bace. Duk da cewa an ta samu matsaloli kamar yadda ka gani na dauke wuta na matsalar kaza lalace, waɗannan su ne abubuwan da suka sauka gare mu na daga tafsirin wannan sura, suratul anfal. Yadda muka ce dama asali ba nan ne jiran yadda tafsirin mu ba, don muna cikin suratul baqara, amma saboda mu wayar da kan musulmi akan abubuwan da suke faruwa din nan, shi yasa muka ainihin shiga wannan sura, kuma mun samu cewa abubuwa da dama. Kaɗan daga abubuwan da za mu rufe da su a yau su ne ga su kamar haka. A yau sai ga Pentagon, wato hukumar tsaro ta America, ta saki wani video tape, ta saki wani cassette na Osama bin Laden akan wai yana jawabi, saboda an kure ta ne, an matsa America cewa sai ta kawo hujja akan dalilinta na kalawa Osama bin Laden wannan ainihin barna da ta ce an yi mata. Da ta rasa kamakaman da za ta yi duk gaba daya, wai shine wai sai suka ce a cikin korar da suka yi wasu Osama bin Laden a Kandahar, kaga korar kwanan nan kenan, wai sun tsinci cassette din video, ga cassette din a inda Osama bin Laden yake bayani yana murna, ana taya shi murna akan wannan abu da ya faru. Amma a ciki mu mun bi cassette din tape din gaba dayan shi, babu inda Osama ya tabbatar da cewa yayi abu. Sannan mu muna musumma muna ƙaryata ma wannan cassette din, domin kasar din bai yi kama da irin kasusuwan su Osama bin Laden ba, saboda Osama bin Laden da gaske suke da'awa yana da video camera digital wadda ya mallaka, duk sanda za su yi wani program su suke dauka da kansu, sai dai su yi su dauka da kansu su aiko da shi. Wannan kuwa dauka ce wadda yake muryar ma bata fita sosai, har su sun yi kuka akan haka. Sannan hotuna ne jona-jona da gantsa-gantse, waɗanda in ka dubi Osama bin Laden a nan bai yi kama da can ba, in ka dubi Aymanul Zawahiri a nan bai yi kama da can ba, yaya aka yi? Shi yasa America da ke da ‘yan kazaginki kun ji kunya, an ce ku kawo hujja kun kasa. Wannan ya nuna ashe Pentagon ta gaza, hukumar tsaron America gazajjiya ce. Duk wannan shirye-shirye da ake har aka zo aka naushi kwankwason Pentagon, aka naushi bangobi na waɗannan gine-gine suka rushe duk ina tsaron, kuma ba ku da rahotanni kafin ai waɗannan abubuwa? Mutumin da kuka ce kun kure shi a Sudan, Sudan te mai kaɗan ya gudu ya koma Afghanistan, yaya aka yi har ya samu damar yin tsarin da zai muku ta'adi irin wannan? Ashe ya nuna ‘yan sakandare ma za su iya shiri daga sakandaransu su je su kifar da gwamnatin Amerika ke. Tunda in ba haka ba, abin nan akwai ban mamaki jama'a. Wannan team din is too childish to be believed. Yare na kwakwalwar manya, wannan sai dai a kai wa yara ‘yan primary. Kwakwalwar manya ba za ta ɗauki wannan ba, abin ya yi ƙuruciya da yawa, akwai sakarki a ciki, akwai rena hankalin mutane, har aka sa wani wakili guda na Pentagon yana jawabin da yake abin kunya. Wai ai babu wata hujja da ta wuce wannan sai muka ce kun ji kunya, iyakar hujja kenan. Yanzu a shaida ba su samu damar korar su Osama bin Laden daga Kandahar ba ma, dama ba za su tsinci kasar din ba. To saboda haka waɗannan propaganda da ake jama'a suna yi muna ƙaryatawa, su ne muna ƙaryatawa. Wannan ke nuna wajabcin sai mun tattali makaman yaɗa labarai, mu ma gidajen talabijin da rediyoyi da jaridu, waɗanda za mu rinka ƙaryata waɗannan kafire da Yahudawa akan irin gubar da suke fesa wa al'umma, domin su yanzu har alfahari suke. Duk da yake suna yaɗa fim ɗin, su ma jikinsu yana sanyi, su ne suna kare kansu. Takaza takaza, hujja aka ce ku kawo hujja karara, wane ne yayi kaza? Amma kawai sai a nuna ‘yan yara ‘ya’yan Osama bin Laden su Hamza ga sunan suna tsalle jikin wani tsohon jirgin sama da ya haɗari, wai gashi wai duk wannan hujja ce, sai kit sai kaga an cire wai an jona. Oh, kamar ‘yan bidiyon ƙauye America tun daga Pentagon, amma a ce ku za ku fitar da rahotanni irin wannan? Waɗannan abubuwan muna faɗi ne saboda gidan rediyon BBC ya zama karuwa, ba abin da yake musu sai ainihin farautar labarai yana kare su, yana cusa shubuha. To don duk sa'ad da suka yada wajibi ne jama'a su san cewa akwai abin bukatar aita ka tsantsan akan waɗannan abubuwa. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Bayani na gaba shine mun ce za mu karanta littafin ainihin wato muqarrar tauhidi wal fiqh wa tajwid, muqarrarut tauhidi. Me yasa ba za mu saka kitabun tauhidi din ba? Muka ce wannan mun yi guzurin shi, wannan wani bom ne mai ƙarfi a tsakiyar Kaduna, za mu binci ne bakin shi ya tashi. Amma muqarrar tauhid aka ce nan zai zama shimfiɗa ne, wai a ga tauhidin ‘yan primary four ma tauhidin yan primary 4 namu na salaf gashi shehu guda bai san su ba, shehu guda bai san tauhidin yan primary 4 ba, wai bai san tauhidin rububiyya ba, bai san tauhidin uluhiyya ba, bai san kaza ba, bai san ka ba. To saboda haka kowa ya je mallaka bai wuce ai karatun kwana biyu ba, sai muka ce amma fa akwai nunanniya a kasa, ita ce Nurul Albani, littafin Shehu Usmanu Dan Fodiyo. Wannan littafi wajen shekara 8 mun karanta shi a muciya, amma za a yi mai karatu ne na musamman yanzu ya shiga cikin kasar na video da ko menene, a dauke shi tas a je a yada shi. To magana karshe da zan faɗa mana gaskiya, in na faɗi wannan maganar na kyauta, an ban faɗa ba kuma na yau dare ku jama'a, da'awa ba za ta yi ba sai da kuɗi. Wannan jumla duk wani sharhi da za a yi kawai ita ce ne. Kuɗin nan kuma mu musulmin nan da muka ce za mu yi sunnan nan mu ne za mu tara su. Yanzu muna karatu wannan abubuwa na tsayawa, menene lasifika ce ta tsufa, amplifier ya tsufa, waya ta tsufa, a sa sababbi ku ga za su tsaya. To amma kullum mu musulmi sai mu ce sadaka fi sabilillah za a yi manage, shi yasa komai yake rikicewa. Kuɗi za a fitar a yi wa musulunci aikin alheri. Yanzu ku duba abin da yake samu, sai a je masallacin Juma'a ko masallacin Idi, lasifika tana ta tsutsu 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 tsutsu, sai ta ce ta gaji, sai ta tsaki na ƙarshe sai ta tsutsu. Me yasa shi wanda ya yanke ya bamu filin Idin nan bai san kuɗi ne? Yana so, amma sai dubi lahira ya ɗauka ya bamu. Amma mu ba za mu iya siyan lasifika, a sai lasifika ta naira 50,000 mana. Lasifika in aka sai ta naira 50,000 ba guda 10 ba kenan, naira 5,500 a je a sai barka barka. To duk wanda yake wata kwana ta masallacin Idin zai babu kuɗi ne, akwai mutane suna da kuɗi, amma da an ce fi sabilillah sai mutum ya yanko naira 20 cikin miliyan ɗaya, sai ce ta Annabi ba ta kaɗan, ƙarya kake tana kaɗan. In kana da naira 100,000 in aka ce ka kawo ce fannin gidan kan gaba da naira 10 bai kaɗan ba, sai ta Annabi ce sai a ce ba ta kaɗan, ga wanda yake da kaɗan ne ba ta kaɗan, sai ba da kaɗan ne, amma jami yawa ya bayar da yawa a taimakawa addinin Allah. Waɗannan abubuwan matasan nan da ke shirya da a wannan ne nake tahowa nake yi, mutane da kuke zuwa kuna jin karatun nan ba kwa taimaka musu ba, sai dan abin da ba a rasawa. To gaskiya ba sai an bude baki an ce Alhaji wani kawo kaza ba. Yanzu dai kuna ga matsala ta yake da ita tsakanin waya, wayan nan fa duk tsiyar ta in aka sai bandar guda ta isa nawa ce, naira 700 ce, shikenan aka sa ta sai ta shekara 10. To amma waya an jona nan, an kulla nan, wani ya je ɗakin babban shi tun lokacin premier aka sai wannan waya ya guntulo ya zo ya jona, dole ta gaji ana tafsiri ta rinka tsayawa. So ake a sa sabuwa guda ɗaya ta tafi kawai, a sa lasifikoki sababbi kar, haka ake yin da'awa jama'a. Ku je England da America ku ga yadda musulmi suke da'awa, ka je ka ga inda ake da'awar musulunci, ana gama da'awar nan kaset din nan da aka gama gaba ɗaya ya fita a video da audio da CD shi ya zama littafi, kuma an fara sayarwa nan take. Musulmi suna da'awa a England da America da sauransu. Kuɗi ne ke maganin waɗannan abubuwa. So da haka ya kamata jama'a su san waɗannan. Wane shiri za a yi? Ni dai a muciya nake, kuma ni ba alfahari nake ba, bana barin matsala ta samu irin haka a muciya gaskiya. Don haka in aka ce za a yi karatu na kan zo in tsaya wurin, duk abin da zai zama matsala ne ba ni son manage, sai a cire shi kawai, za a gyara kaza, a je a siyo sabo. To wane shiri za ku yi mu zo karatun nan na Nurul Albabi ka a samu matsala irin wannan? Da ina da wata ɗabi'a, duk abin da na zo zan yi da farko na samu matsala sai gwiwa ta ta yi sanyi. To saboda haka ku san shirin da za ku yi kafin a zo fara nan, duk abin da kuke tunanin zai zama matsala a kawar da shi. Amma kaza ya tsufa, to a cire shi a siyo wani asa. Kaza ya tsufa, a cire shi a sa ba asa. Kaza ba yadda za a yi sai an gyara, to a tabbatar an gyara shi, ka a zo ana maneji ana jone-jone. Ku tabbatar da wannan, don in ga abu zai zama matsala to sai mu tarkata mu koma muciya. Gaskiya mu bamu da matsala irin wannan, ina gaya muku wajen shekara 8 tunda muka ɗaura wayan lasifikan ba ta taɓa mana irin wannan ba, domin san da ba aikin ni da kaina na Hausa mana taka tsani na yi, saboda ni ba ni son maneji, kuma waya muka siya mai nagarta, duk abin da muke tunanin kuma zai zama matsala ne muka kawar da shi. To a san shirin da za a yi, janareta ne to a yi service din shi, ka a zo ana karatu babu babban janareta sai dan karami, a sa mishi a kunna wannan security lauka ya durkushe, a san wanne shiri za a yi kafin sannan. Don so muke in muka yi waɗannan tips din zamu je KSTV zamu sai fili za a rinka sa mana to kun ga ku ba za a rinka sa mana baya zaman murya ba ta fita ana kaza kaza ya yanke ana kaza kaza ya durkushe wannan abun kunya ne fa ku duba KSTV nan ku duba NTN nan duk kristoci sun bi sun siye su amma mu ko musulmi mun kasa yin komai in kuma namu wa'azin aka sace ku ga bidiyon na tangal-tangal yana tangal-tangal murya ba ta fita hayaniya wannan yana bacci wannan almajiri ya zo ya kwanta gaba mai tafsiri haka duk zaka ki ta gani a KSTV da abu ba salamu tsara abubuwa ba saboda haka gaskiya mu tsaya mu tsara abubuwan nan don haka ni dai na bayar da garan da aka yi sallah to da kwana bakwai kawai a zo a fara karatu in an yi sallah ranar asabar to ranar asabar ta sama kawai a zo da daddare in an yi sallah ranar lahadi ta sama a zo a fara ran da duk aka yi sallah to kawai an bada hutun kwana bakwai daga sannan a zo a fara karatun muqarrar tauhid wal fiqh wa kuma ina son in ganshi a hannun kowa ba na son in ga wani yana leken na wani kowa ya mallaki nashi nawa ne ba naira 10 bane naira 30 naira 50 kowa ya je siya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.